بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a majalisi na tara cikin majalis dinmu na tafsirin alqur'ani mai girma wanda muke yi a cikin watan ramadan a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari namu na Kano. Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi a yau tara ga watan ramadan hijira ta 1442 wadda ta yi daidai da ranar 21 ga watan hudu shekara ta 2021 ta miladiya. Yau insha Allah za mu tashi aya ta 32 a cikin suratul furqan wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Za mu amsa kuma tambayoyi kafin nan insha Allah. Tambaya ta farko wannan yake cewa assalamu alaikum, Allah ya kara malam lafiya. Malam, meye hukuncin masu duba alqur'ani ko a waya yayin da suke bin liman sallar asham ko tahajjud? To asali wato aiki a cikin sallah in ba aikin ibadar sallah din ba a yi, tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fi salati la shughla, akwai abin da yake shagaltarwa a cikin sallah, ma'ana aikin da shi za a yi gabar dukkan wani aiki ba shi ba. To dan rike alqur'ani a cikin sallah an yi ruksa gare shi bisa aikin sahabbai, saboda didda aiki ne ba aiki ne wanda aiki didda yake aiki ne ba daga cikin ayyukan sallah ba, saboda rike alqur'anin haka, amma aiki ne da ake yi domin maslahar sallah, saboda wanda yake son ya tsawaita karatu, kuma tsawaita karatu yana ɗaya daga cikin abin da yake sanya falala a cikin sallah. To ba zai yiwu ba in ba shi da hadda sai ta hanyar ya rike Qur'ani, saboda haka aka samu a zamanin sahabbai an yi, kuma ba a samu ba a ruwaito inkari daga wani daga cikin sahabbai ba, sai ya zamanto kamar ijma'us sukuti kenan. Ijma'i ne wanda aka yi shiru ba a yi inkarinsa ba, haka aka ruwaito daga Aisha radiyallahu anha kamar yadda muka ambata. To amma wanda yake shi imamu ne yana da buƙatar ya ɗauki alƙur'anin ya duba kamar yanda liman yake, wanda shi ko kuma mai yin sallah shi kadai a zahiri ba shi da wannan buƙatar. Saboda haka wanda yaga cewa aiki ne mai yawa zai iya ganin cewar wannan ba zai yiwu ba a yi shi a cikin sallah. Amma na ji daga cikin malamai wanda yake sauƙaƙawa akan ayi wannan, kamar yadda zan iya kiyayewa, Sheikh Umar Muhammad Fallata, Allah ya ji kansa, naji shi yana fatawa da halarcin yin haka, saboda ganin cewa ba aiki ne mai yawa ba, kuma ba zai hana ayi wani rukuni daga cikin rukunnan sallah ba. To idan yin haka din la'alla duba da la'akarin da cewa zai taimaka ma mutum kan ya samu wato nutsuwa a cikin sallah, duk da yake ba irin nutsuwar da ake ba wannan shine hanyar da zai samu nutsuwa a cikin sallah ba, domin sauraron karatun alqur'ani da bibiyan ma'anarsa shine abin da zai sanya mutum nutsuwa a cikin sallah. To amma in dai aka duba da cewa ba aiki ne mai yawa ba, la'alla wannan zai zamanto musawwik ne, wato mai bada dama ne a yi, amma ni shawara ta ga masu yin haka al'aula tarkuhu, barinsa shi ne ya fi mutum ya mai da hankali akan ya saurari karatun. Amma kamar yara waɗanda suke suna so ta haka ɗin, wannan zai taimaka musu kan su rinƙa tilawa alqur'ani, kuma idansu ya yi ƙarfi wajen karatu, kuma in suka zo sallah ɗin yin haka ɗin zai hana su watakila wasa a cikin sallah, to su ta fuskar cewa ba aiki ne mai yawa ba, tunda mutum zai iya yin riƙe hannunsa kuma yana riƙe da alqur'anin, musamman wanda yake a cikin waya ko kuma koda na mushaf ne an yi masa tanadin inda zai ajiye shi. Amma asali dai na karatun alqur'ani daga cikin riƙe alqur'ani a cikin sallah galiman ne ko me yin sallah shi kade ba ga mamu ba wallahu ta'ala a'lam na'am ayo ba sai ka sa ta airplane mode ba sai ka dauke mata signal wata kila malam sa'idu shi ba smartphone gare shi ba na'am to sai wannan kuma yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam Allah ya kara lafiya da jinkiri mai amfani amin malam an yi bayani game da abubuwan da suke sawa a sha azumi mai tambaya ta rubuto cewa in za ta je kasuwa ana rana tana shan wahala shi ne nace zuwa kasuwa dan dara to rubutun ne zuwa kasuwa dan ana renon yara su sha azumi dan ana rana ya ci su sha na'am zuwa kasuwa dan ana rana ya ci su sha azumi sannan menene ake ce masu kai ni dai gaskiya wannan rubutun ba na gani na amsa wannan tambayar dangane da sha'anin mata masu zuwa an yi wannan tambayar cewa mace mai mata in za su je kasuwa sai su ce za su sha azumi a wannan rana ce ba a shan azumi da hasashe ana shan azumi ne idan yayi rinjaye akan zato kan cewa mutum zai shiga cikin halin da zai galabaita amma dan yayi hasashe cewa saboda ganin rana ko saboda irin bayanin yanayi cewa an ce yau temperature zai kai 45 saboda haka kuma gashi dole sai mutum ya fita saboda haka ya zartar akan cewar wannan azumin idan yayi galabaita zai yi saboda haka sai ya kare azumin bayan bai shiga cikin wannan hali ba wannan akwai kasada a cikin wannan azumi din mutum baya kamar yanda tafiya ce ba a shan azumi sai idan mutum ya hau kan doron tafiya mutum ba zai ce alal misali ya sai ticket din mota mai tashi karfe 1 ko jirgi ticket din jirgi mai tashi karfe 1 gari na wayewa ya ce ayo zai yi tafiya saboda haka ya karya azuminsa in yayi haka yayi ganganci kuma sai yayi kafara saboda ya keta alfarmar wata tunda mazaunin gida ne bai hau kan tafiyar ba tafiya ba da niyya take tabbata ba tafiya da aiki ne sai da aiki tukuna sannan mutum zai sha azumi sabanin idan kamar a ce mutum yana cikin tafiyar kamar mutum ya je Lagos ya kwana kashe gari zai taso amma jirginsa sai karfe 2 saboda haka kashe gari din sai bai tashi da azumi ba to shi wannan dama matafiyi ne haƙƙinsa ya sha azumi amma wanda yake zaune a gida ya wayi gari bai fara tafiya ba ya karya azumi in yi haka yayi ganganci kuma kafara tana lazimtarsa na'am sai ya je inda zai yi tafiyar yanzu kamar mutum wato a wajen fukaha da suna ƙayyade cewa tafiya idan mutum ya bar gidajen garinsu saboda yanda yanayin tafiyar take kenan a zamaninsu amma yanzu idan mutum ya je tasha ko tashar jirgin sama ko tashar mota ko tashar jirgin ƙasa aka ga ya fara tafiya bisa al'ada aka ba shi boarding pass ya shiga screening ai ko ba yanzu mutum ba a yi masa ko ba ba shi boarding pass ba ya je airport wannan bai fara bai kama tafiya ba in akai cancel wannan kuma wani abu ne wanda yake ba bisa ikonsa ba amma mutumin da yake ya riga ya yi azamar tafiya ya dauki kayansa ya je tasha saboda haka a cikin irin wannan hali duk da abu ne wanda yake a cikin littafin fiqhu ba za ka ga sun kawo shi ba sai dai cikin littafin fatawa na zamani saboda littafin fiqhu sun rubuta suna mu'amala da yanda zamaninsu yake a lokacin dan kamar yanda aka ma sayyidina Ali tambaya cewa yaushe zai yaushe zai sha ruwa idan yana azumi, yake cewa daga zarar kabar gidajen garinku. To kaga mutum ya bar gidajen garin sai ya fita daga gari ya kama tafiya. To a bisa al'ada wannan shine kama tafiya a al'adar su a lokacin. Amma yanzu yanda garuruwa suka zama, yanda gidaje suka zama, yanzu mutum zai tafi Katsina, yanzu mutum zai tafi Katsina har Kwanar Dawanau Kano ce, ta zama to Kano. To ko mutum zai tafi Katsina a ce har ya wuce Kwanar Dawanau, wai a ce lokacin nan ba zai fara kasaru ba, ba zai sha azumi ba, tukuna sai ya wuce Kwanar Dawanau. To ai kaga wannan bisa al'ada, ba za a ce wannan bisa al'ada matafiyi ne, tunda ya kama hanya ya ɗauki hanya ya riga ya zamanto matafi. Saboda haka abubuwa na abin da za a ɗauki ma'anar wato hawa kan doron hanya wajen tafiya abu ne wanda yake za a ƙayyade, za a yi la'akari da hukuncin al'ada. Zuwa tasha, wannan daga dukkan a bisa al'adar wannan zamanin, mutum ba zai je tasha ba sai in matafi ne, sai dai in sana'a ka a tasha take. Amma in dai ka je tasha ka san cewa tafiya za ka yi, saboda haka a aikace ka zamanto matafi. Wallahu ta'ala a'lam. Alaikum salam. Bayan ya riga ya gama sahur sai amai ya zo masa. Wanda amai ya zo masa ai ba shi da iko akan komai, azumin sa yana nan. Wanda ya kakaro amai ne, wanda ya kakaro amai shine hadisi ya zo akan cewa wanda ya kakaro amai ba shi da azumi. Amma mutumin da yake amai, wanda yake yayi rinjaye a kansa, azumin sa yana nan don ba shi da iko akan hana aman. Shi ma wanda ya kakaro aman, idan ya kakaro shi da niyyar cewar yayi iftar, idan mutum ya kakaro amai saboda shi ma saboda nassi ya zuwa, shi ma wannan a mazhabar Imam Ahmad ne, wanda suka tafi akan cewa wanda ya kakaro amai azumin sa ya kare. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة فذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفصيلا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا.
الله جل وعلا يقول وقال الذين كفروا وأن دسك كافرت سنشي لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة قاقا بأسوكر مسد القرآن با واتو قبات ايا ألوك چي قدا چيني جملة واحدة. كذلك الله يتي كمرها كمك سوكد دشي الرربي لنثبت به فؤادك دم تبتر دا زوچ يكا دشي ورت الله ترتيلا هو مك سوكم مك دشي دكي دكي واتو الرربي الرربي وود تكمي داچي وا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا بازاس زومك دون مسالي با واتو دومن سبات الأمرنك إلا جئناك بالحق فاتشي منزو دا قسكيا ودى ذات إجي ونن مسالي دا سككاو وجنين ردي أغريسو وأحسن تفسيرا كما منزو مكا دا مفي كاون دا مفي كان تفسيري مفي كان فسرا وانا هنا إيدا جتكين جملر a maganganun da kafirai suke yi a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in sun hadu suna magana a kansa, kuma yana daga cikin girman kansu saboda su yi itirazi ga yin Allah, wato su fito na fito su kalubale ga yin Allah. Ba wanda zai kalubale ga yin Allah in banda mai girman kai. idan da mutum zai yi kalubale ga yin Allah to yayi kalubale ga yanda aka halicce shi tunda ba a yi shawara da shi ba yayin da aka halicce shi Allah ya halicce shi ya bashi ido biyu amma sai ya bashi baki daya ya bashi kuma zuciya daya amma ya bashi kunnuwa biyu ya bashi ciki daya amma ya bashi kafafu biyu yanda ya tsara halittarsa ba za ka samu abin da yafi wannan gwanan cewa ba saboda haka duk aikin sa aiki ne wanda yake mai hikima to babu wanda zai yi kalubale ga yin Allah sai wanda yake girman kai baya ganin girman Allah to a cikin kafircin su shi yasa ma aka fara da waqala alladhina kafaru wadanda suka kafirta wato babu mai magana irin wannan sai kafiri wanda yake yaga gaskiya ya rufe ta to sun ce ina yaya kaka ba a saukar masa da kaka ba a saukar masa da alqur'ani jumla daya ba wato gabaki daya lokaci guda a rinka wato dan me za ake saukar masa da alqur'anin arabe rabe yau aya daya yau aya biyu yau aya uku saboda me ba za a saukar da shi gabaki daya ba a ci to ga alqur'anin mun gan shi littafi ne bayan koda hakan aka saukar sai sun ce a kawo masa wato a saukar musu da wato littafi wanda yake cikakke kitaban naqra'u wanda zamu rinka karanta shi wannan ba wai kan cewa an ambiye musu a haka za su gamsu bane saboda duk wanda yake cewar shi ba zai yi imani ba sai Allah ya nuna masa aya irin wadda shi yake so to ko ayat ta zo Allah zai juya hankalinsa ba zai ga ayar ba wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marratin wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun Allah ya ce zamu juyar da wato hankalinsu da kuma gannansu kamar yanda ba su yi imani da shi alqur'ani ba da kuma ayar Allah farkon zuwanta haka nan ba za su ba da gaskiya da ita ba kuma Allah ya ce sai mu kyale su suna kai komo suna imuwa a cikin batansu a cikin makantarsu to duk wanda yake so wai sai aya ta zo masa ta inda ya ga dama to wannan ya riga ya yi girman kai duk wanda ya yi girman kai kuwa to Allah ba zai shiryar da shi ya zuwa ga gaskiya ba Allah baya shiryar da mutane waɗanda suke masu girman kai sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa in yaraw kull ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila ar-rushdi la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayyi yattakhidhuhu sabila Allah yace zan kawar da ayoyina ga waɗanda suke girman kai a bayan ƙasa ko yaushe suka ga wata aya ba sa imani da ita idan suka ga hanyar dai hanyar shari'a ba sa rukanta ta zamanto ita ce hanya idan suka ga hanyar bata sai su dauke ta ita ce hanyar su wato ga girman kai ga son zuciya to dan haka cikin abin da suke fada na yadda suke so ayar alqur'ani ta kasance wato saukar da alqur'anin dan me ake saukar da shi yanda aka saukar da shi haka kaka ba a saukar da shi gabaki dayan sa ba kuma a lokaci daya to Allah sai yayi ya jibinci yin raddi ga manzon Allah yin raddi ga akan kafirai domin ba da kariya ga manzonsa sallallahu alaihi wasallam Allah yace ai ya saukar da shi a haka din ne a rarrabe linuthabbita bihi fuada dan mu tabbatar da wato zuciyarka da saukar alqur'ani ta yaya saukar da shi a rarrabe yake tabbatar da zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam ta fuskoki da dama daga ciki waɗanda malamai suka ambata a cikin zurfin tunani na ganin hikimar saukar da alqur'ani a rarrabe shine wato koyaushe aka zo da wata tambaya ko aka zo da wani kalubale sai Allah ya saukar da aya wanda saukar wannan ayar a wannan ita za ta fi komai bayar da ma'anar akan me aka saukar da aya kuma ita za ta fi maganta ma wato rikicin da aka so a tayar da irin wato a kalubale da aka so a yi ma alqur'ani saboda haka wannan sai ya zamanto raddi ne da jawabi ne wanda yake mai isa matuƙa sannan kuma saukar da alqur'ani a rarrabe daga cikin wannan daga cikin fa'idarsa akwai maimaituwar saukar mala'ika jibril dan koyaushe shi yake saukar da alqur'ani saukarsa a koyaushe alheri ne kaje yanda Allah madaukakin sarki yayi kirarin ban girma ga lailatul qadr da cewa mala'ika jibril yana sauka a cikin ta تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم ملائكو سنة سسوكوا أتكيون ونندري دا الروح الروح أنفس راشد ملائكة جبريل تو البركر ونندري سوكر ملائكة جبريل ina daga cikin abin da ya bama wannan dare kima sa to koyaushe aka sau koyaushe aka wani sabon wahayi yazo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jibrilu zai sauko shi ko malaika jibril ruhi ne mai tsarki wanda saukarsa tsarkaka ne ga bayin Allah kamar kaga yanda Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma Hassan hajihum wa ruhul qudus ma'ak kai musu zambo wato kai musu habaici da waƙoƙinka ruhul qudus yana tare da kai malaika jibril yana ƙarfafa ka kuma haka Allah ya ce ma annabi isa wa ayyadnahu bi ruhil qudus muka ƙarfafa shi da ruhi ruhul qudus malaika jibril yana tafiya yana ƙarfafa shi to saukarsa alaihi salatu wassalam ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da koyaushe wani sabon wahayi yazo karfafawa ne ga zuciyarsa sallallahu alaihi wasallam sannan kuma a saukar da shi daki-daki shi kansa bayyana buwayar alqur'ani domin aka saukar da aya ɗaya ko biyu ko uku ane musu kalubale kun ce za ku iya zuwa da kamarsa to gashi nan aya biyu ce ko uku kawo kamarta suka kasa aka sake saukar da wani wahayin suka kasa aka sake saukar da wani wahayin suka kasa da za a kawo shi ga baki ɗaya lokaci ɗaya wataƙila sa ce to ai yayi mana yawa shi yasa muka kasa amma sai Allah ya saukar da shi daki-daki dai da ƙara tabbatar da ijazin alqur'ani cewa ga garba daure sannan ita kanta shari'ar aiki da shari'a da take zuwa a hankali wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake ƙarfafa zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'minai domin da za a saukar da shari'a ga baki ɗaya bai ɗaya sannan a ce a zo a soma aiwatar da ita za ta zama to mai tsanani ce ga mutane amma a cikin wannan hanyar ta zo cikin sauki kamar yadda Aisha radiyallahu anha ta ce mutane sai da aka ba su imani kafin a ba su alqur'ani ayoyi da suka zo a makka shi ne a kan imani da Allah da ranar lahira imani ya tabbata ya ce da a lokacin nan an ce musu kar ku sha giya kar ku yi zina kada ku yi ƙazafi sai su ce a mu ba za mu iya wannan ba shari'o'i sun yi mana yawa dokoki sun yi mana yawa amma sai Allah ya saukar da shi ala mukfin da sannu-sannu sannan inda za a saukar da alqur'ani ga baki ɗaya irin hikimar da ta rataya da tsarin Allah na annasikh wal mansukh a saukar da wani hukunci saboda lokacin ya dace da a saukar da shi sannan daga baya a shafe wannan hukuncin a kawo wani hukunci na daban da wannan ba zai yiwu ba kaga aka zo aka ce ba a hana mutane shan giya ba sai aka ce idan sun sha giya kada su zo masallaci kafin a hana su to daga baya sannan umarni ya zo aka dauki matakai mun san dai matakan da aka dauka wajen hana shan giya wajen matakai wajen hudu har a karshe aka ce fajitani buhu ku bar shan giyan nan to wanda inda za a saukar da alqur'ani jumlatan wahida a saukar da shari'a ga baki daya hikimomin da ke cikin annasikh wal mansukh ba zai yiwu ba wannan abin da ba zai yiwu ba to hikimomi dai suna nan da tili ya ishe ka kawai ka san cewa wannan yin Allah ne duk abin da Allah ya yi ka san cewa akwai hikima a cikinsa to nan Allah ya faɗa domin mu tabbatar da zuciyarka warattalnahu tartila kuma muka yi karantar da kai shi karantarwa at-tartil shine abin da ake yi daki-daki ana cewa fadrun ratlun wato wushriya wadda take mai daki-daki mai daban ba wushriya wadda take kawai a tsakiyar haƙora ba kowane haƙorin ya zamanto bai haɗe da wanda yake kusa da shi ba to irin wannan ita ce ake sifanta irin waɗannan haƙoran da cewa masu tartil wato masu daki-daki a bambance to shine asalin ma'anar tarti wato koyarwar da Allah ya yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam murattali to kuma wannan yafi saukin hadda bisa a sauko da shi ga baki ɗaya sannan a ce a haddace shi amma ana yi mutun ya dauka ana yi kadan a haddace kamar yadda Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa muna zuwa mu koyi aya 10 mu haddace su mu san abin da ke cikin su na ayyuka saboda haka muna hadda alqur'ani kuma muna sanin abin da ke cikin sa na ilimi da aiki to wannan ba zai yiwu ba inda an saukar da alqur'ani gabaki daya to daga nan ne aka samu at-tartil cewa karatun alqur'ani da tartil kamar yanda Allah madaukakin sarki yayi umarni da shi a cikin suratul muzammil na tartilil qur'ana tartila wato kai karanta alqur'ani daki daki ma'anar tartil a cikin karatun alqur'ani shine wato ka tantance karatunsa kowane harafi ka bashi haƙƙinsa a kana karanta shi daki daki to shi yasa idan kai bi ka'idodin tajwid kai tartil duk da yake masu tajwidin wani lokaci a wajen idayar madda da sauransu za ka ga waɗansu suna ganin kamar sun zurfafa kamar yadda Ibn Hajar ya ishara gare shi in dai za a faɗi kowane harafi daga makharaj ɗinsa da sifarsa to an dai kai haka ɗin ma'aikai su ma masu tajwidin abin da suke so kenan amma don harakat inda ake na madda harka hudu haraka shida wannan tajwidi ne kuma daɗa ƙari ne akan tartil ɗin a daɗa ƙara kyautata shi to amma wannan duk abin da ake so kenan na alqur'ani domin koyi ne da abin da Allah ya ce shi yayi warattalnahu tartila wajen koyar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan daga cikin hikimar shine abin da Allah ya ambata a ayat da ta zo gaba cewa ba za su zo maka da wani misali ba domin su bata sha'anin addininka to sai mun zo maka da gaskiya to kaga wannan ma yana daga cikin hikimar saukar da alqur'ani daki daki domin duk wani kalubale da za a zo da shi sai raddi ya zo duk wani kalubale da zai zo sai raddi ya zo kamar yanda yahudawa su ma suka rinka yi yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je madina su ma za su zo da kalubale daga sun zo da wani kalubale sai Allah ya saukar da aya har za ka ji suna cewa kai wannan mutumin duk wani abu na addinin mu ya sha alwashin sai ya saba mana sai ya zo da sabaninsa saboda su suna ganin suna da shari'a sai su zo da wani itirabi su zo da wani kalubale sai Allah ya saukar da alqur'ani ya kawar da nasu ya tabbatar da abin da yake shine daidai shi ya saya nan sai ya ce face mun zo maka da gaskiya da kuma mafi kyan fassara to wannan shine abin da alqur'ani ya kunsa duk abin da alqur'ani ya zo da shi gaskiya ne to kuma wannan sanin a cewa wannan bayyanar takamar cewa da gaskiya ya zo din shi yasa baya zaurancin mutane baya zaurancin kai saboda ita gaskiya ita ce kadai matabbaciya duk wani abu wanda yake ba ita ba duk wani abu wanda yake ba gaskiya ba to ba shi da hakika ba shi da tabbas saboda alqur'ani ya san gaskiya ne shi yasa baya zaurancin cewa sai an yarda da shi don shine zai tabbata to abin da yazo da shi shine gaskiya kuma shine mafi kyan tafsiri babu wani fassara babu wani wato a raddi da zaka zo da shi domin kai raddin maganar kafirai irin fiye da abin da yazo a cikin alqur'ani to sannan Allah yace alladhina yuhsharuna ala wujuhihim ila jahannama ulaika sharrun makanan wa adallu sabila wadanda ake tayar da su wato a kife akan fuskokin su ake tayar da su zuwa ga wutar jahannama wato ana jin su suna kan fuskokin su ulaika sharrun makanan wadannan sune mafi sharri a matsayi wa adallu sabila sune mafi batacciyar hanya hanyar da tafi komai bacewa daga daidai to sune akanta domin ga inda suka tike yanda suke tafiya yau a tsaye amma a hakikatan a kifa suke afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahada amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim wanda yake tafiya a kife akan fuskokinsa akan fuskarsa shine yafi shiriya koko wanda yake tafiya miki a tsaye a kuma tafarki wanda yake madaidaici yana ganin inda yake tafiya wannan tashbihi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda suka saba masa duk wanda ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ban gaskiya da shi to tamkar wanda aka kifa shi ne aka juya shi kafafun na sama kan na ƙasa ina zai je idan yana ƙasa bai san inda yake tafiya ba to kaga wannan shine hakikaninsa a rayuwa domin bai san kafiri bai san inda yake tafiya ba bai san daga ina yazo ba bai san ina zai tafi ba bai san akan daidai yake ba bai san ko ba akan daidai yake ba to haka yake a nan duniya amma yana tafiya da kafafunsa to a lahira halin da yake akai ya rayu akai to shine za a mayar da shi a bisa wannan hakikanin sai in aka tashe shi ranar alkiyama sai a tashe shi a kife dan anan duniyar a kife yake kuma a tura shi a jashi zuwa wutar jahannama dan anan duniyar abin da ya tafi zuwa gare shi zuwa ga wutar jahannama ne tunda ya dauki bauta abun bautarsa shine san ransa to shi ko san rai ash-shahawat an lillibe wutar jahannama da su ne dan haka yayin da mutun yake bin su su yake so to wutar jahannama zai tafi anan duniya to a lahira sai ya zamanto yanda ya rayu anan din haka zai zamanto a hakika sai ya tashi a kife kamar yanda a duniya yake a kife bai san inda yake tafiya ba ya tafi jahannama a dashi zuwa wutar jahannama kamar yanda a duniya ya kutsa masoyaci soyacin ransa masu kai shi zuwa ga wutar jahannama to wannan shine mafi muni a matsayi bisa wato wannan raddi ne ga mushrikai da suke fadan wayannan maganganu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa matsayin su wato shine mafi sharri kuma su ne waɗanda suka kafa kowanne mutane batacciyar hanya hanyar su batacciya ce tunda gashi ya zuwa ga inda za ta kai ita ce wutar jahannama wa bi'sal masir to wannan tasliya ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya domin ya kwantar masa da hankali ya haƙurƙurtar da shi akan wanda suka kafirce masa akan cewa ranar alkiyama ga yanda makomarsu za ta kasance kuma wannan alƙur'ani ne yake ba da wannan labari wanda yake daga masanin sirri da ɓoye da masanin farko da masanin abubuwan ƙarshe wanda ta abubuwan tashin alkiyama ɗin nan a wajen Allah kamar har an yi su ne an gama shi yasa in zai ba da labari wani lokaci sai ga yana ba da labarin da fi'ilul madhi an yi domin tamkar an riga an yi ne an gama saboda sanin tabbas din yadda za su faru kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa to sai kuma Allah madaukakin sarki wato ya ci gaba da rarrashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar kawo masa misalan al'umomi da suka gabata na'am
ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا وقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا
الله يقول وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَاللَّهِ تَبَّسْ مُنْ بَامَ مُوسَى لِلْتَابِي شِنِي التَّوْرَةِ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا كُمَ مُكَسَنْيَا لَنْقُوَنْسَ هَارُونَ تَعْرَدَ شِي فقل نذهب الى القوم الذين كذبوا باياتنا sai muka ce ku tafi kuku biyu ya zuwa ga mutanen da suka karyata da ayoyin mu fadammarnahum tadmira sai muka halakar da su halakarwa shine su mutanen da suka karyata da ayoyin sune kiftawa mutanen wato fir'auna da mutanansa an fara da ambaton annabi Musa alaihi salatu wassalam saboda al'ummarsa su suka fi yawa kuma wahalar da ya sha tare da wawaye ta fi yawa kuma ta fi kama da irin wahalar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sha da mutanansa shi yasa yayin da ya raba ganima sai Dhul Khuwaisira ya zo ya ce ya Muhammad kai adalci domin wannan raban da aka yi ba a yi shi don Allah ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai canka waye zai adalci idan ban yi adalci ba yanzu wanda yake sama ya amintar da ni ya amince min amma ku ba za ku amince min ba sannan sai ya ce an cuci annabi Musa an bata masa da fiye da wannan amma yayi hakuri kaga ni sai ya tuno da annabi Musa saboda shi ma haka ya fuskanci wannan shi yasa Allah madaukakin sarki yayi mana wasiya yace ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina adaw Musa fa barra'ahu Allahu mimma qalu ya ku wanda suka yi imani kada ku zamanto kamar Yahudawa da suka yi ma Musa idaya suka bata masa suka cuce shi Allah ya barrantar da shi daga abin da suka faɗa to shi yasa aka fara kaddamar da mutanen annabi Musa tare da cewa annabi Musa ya zo daga bayan sauran mutanen da aka ambata amma saboda kamantuwar halinsa da halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kusancin al'ummarsa da al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda su ne suke rike da shari'ar at-taura tunda hatta shari'ar injila ta nasara su ma ai akan shari'a at-taura take tunda injila yawanci wa'azi ne hukunce-hukuncen da ke cikinta ba masu yawa bane yawanci hukunce-hukuncen duk na at-taura ne akai suke to saboda kusancinta kusancin wannan al'umma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma irin yanayin halin da gogayyar da annabi Musa yayi da al'ummarsa haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake gogayya da wato kafiran zamaninsa sai aka fara da ambatansa domin wannan ya zamanto rarrashi gare shi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya ba mu annabi Musa littafi shine at-taura sannan ya sanya dan uwansa Haruna ya zamanto waziri al-wazir shine al-muqawwi mai karfafawa mai taimako ushdud bihi azri daga al-uzrni al-azr kai ushdud bihi azri Allah ka kauka wato ka karfafa karfina da shi shine taimako to Allah ya sanya annabi Haruna mataimaki aka ce ba taba samun wani wanda ya nema ma dan uwansa alheri ba irin annabi Musa da dan uwansa ya nema masa annabci ya nema masa annabci Haruna akhi haka yace Allah yace waj'al li waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa ashriku fi amri kai tarayya da shi a cikin al'amarina shine ya bashi annabci yayi tarayya da shi wannan shine ainihin wato soyayya ta ƴan uwantaka mutai wato annabi ya so shi ma dan uwansa ya zamanto annabi kamar sa kasan kowa so yake a ce sai shi la sharika lahu to annabi Musa ya ce dan uwansa shi ma ya zama annabi to Allah madaukakin sarki kuma ya ce kaga nan ya ce waja'alna ma'ahu muka sanya dan uwansa to wannan sanyawar da Allah yayi istijaba ce ga addu'ar annabi Musa qala qad utita su'laka ya Musa an baka abin da ka roka ya Musa Allah kenan an baka abin da ka roka haka Allah yake ma annabawa to sannan Allah ya ce muka ce ku je zuwa ga mutanen da suka karyata ayoyin mu sune fir'auna da mutanansa sun riga sun karyata ayoyin Allah sun ce fir'auna shi kansa Allah ne saboda haka da suka ga ayoyin da Allah da annabi Musa ya zo da shi suka ce sihiri ne to suka je kuma suka karyata mutanen fir'auna suka karyata suka yi kokarin ma su halaka shi su halakar da mutanansa to sannan sai Allah ya ce fadammarnahum tadmira an nade ba wai daga zuwan su din ne sai Allah ya halakar da su ba sai da abubuwa suka zo sai da suka je musu da sakon suka isar da sakon kamar yanda Allah ya ce suka tausasa musu wajen magana amma suka karyata fastakbaru wa kanu qauman ali fa qalu anu'minu li basharin mithlina wa qaumuhuma lana abidun fakadhabuhuma fakanu min almuhlikin suka karyata su suka ce zami suka yi girman kai suka ce me yadda da mutane basharaini mithlina mutane tamkar mu kuma ma mutanen su kabilar su bayi ne a gare mu suka yi girman kai Allah madaukakin sarki ya halakar da su nan sai yace fadammarnahum tadmira at-tadmir shine al-ihlak muka halakar da su halakarwa mecece halakar ya zamanto gabaki ɗayan su Allah wato teku ta hadiye su Allah ya hadiye su min inda akhirihim sai da suka gama shiga gabaki ɗaya sai da suka gama shiga gabaki ɗaya Allah ya tattara su a kamtaraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim kadhalika wa awrathnaha bani isra'il a ta suratu shu'ara nake ba ta ad-dukhan ba wa kunuzin wa maqamin karim kadhalika wa awrathnaha bani isra'il suka bar duk abin da suka mallaka me ya fitar da su suka ce in wai suna ganin cewa waɗannan wai wato sun kumbura suna fankama ta ya za a yi a takale su amma ba su san cewar hakan da suka yi suna tafiya bane laburizal ladina kutiba alaihimul qatlu ila mabaji'ihim waɗanda duk Allah ya rubuta musu mutuwa sai ka ga dalili ya sa su zo shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan Allah ya rubuta ma mutum mutuwa a wata ƙasa sai ya sanya masa bukata sai ya tafi ya dauka ya tafi biyan bukata ne nan ku ya tafi ajalin sa ya tafi kwanciya ne to haka suka fita suna ganin sun tafi ne su gama da bani Isra'il nan ku sun tafi makwancin su ne to Allah ya sifanta wannan halaka da cewa damarnahum tadmira sannan yace wa qauman nuhin kuma da mutanen annabi no an fara da ambatan su wato su ma mun halakar da su mun halakar da mutanen annabi no amma sai aka fara ambatan su aka ba a ambaci fi'ilin ba dan fi'ilin da zai zo daga baya ya fassara shi saboda kai itimami qauman nuhin mutanen annabi no me labarin su lamma kadzabur rusul yayin da suka karyata da manzanni aghraqnahum sai muka nutsar da su waja'alnahum linnasi aya muka sanya su aya ga mutane muka sanya su suka zamanto aya ga mutane mutanen annabi nuhu sune farkon al'umma da aka ba ma shari'a bayan annabi adam sune farkon sune mutanen da suka zo da manzo na farko yazo musu to Allah nan yace lamma kadzabur rusul yayin da suka karyata da manzanni an ce sun karyata da manzanni domin wanda ya karyata da manzo daya to ya karyata da dukkan manzannin Allah imaninsa da koda guda ɗaya ne ba zai amfane shi ba saboda haka kirista yayin da suka ce sun yadda da annabi Isa ba su yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba imaninsu da dukkan annabawan bani Isra'il bai amfane su ba yahudawa da suka yadda da annabi Musa ba su yadda da annabi Isa ba ba su yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba imaninsu da annabi Musa da dukkan annabawan at-taura ba zai bai amfane su ba saboda gashi mutanen annabi Nuhu sun karyata shi kadai amma Allah ya ce yayin da suka karyata manzanni Allah ya ce muka nutsar da su shine jawabin yayin da suka karyatar wato karyatawar da suka yi ga manzanni shi yasa aka nutsar da su dan haka waɗannan kafirai da suke karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da duk ma wani kafiri da yake karyata sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya saurari halakar sa Allah ya ce kuma mun sanya su aya ga mutane nutsar da su aka da ake shine a ruwan tufana kuma Allah ya sanya su aya ga mutane sun zamanto aya saboda kissar annabi Nuhu da ruwan tufana da kuma kwalakwalan annabi Nuhu kissa ce wanda yake ba kai saka cire ta daga cikin zakirar tarihi ba dukkan al'ummomi suna da wannan kissa shi yasa Allah ya ce ya sanya ta aya saboda haka duk abin da yanzu ake ta faɗa waɗanda suke cewa yan archaeology suna cewa babu wata alama ta wannan duk wannan yana daga cikin girman kan wato kafircin zamani da ganin kan cewa su ne suke da matukar ilimi amma wannan a cikin tarihin al'ummomi da larabawa da farisawa da dukkan da siriyanawa wato al'ummomin da suke gabanin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kissa ce mashhuriya wato Allah ya sanya kissar annabi Nuhu ta zamanto aya ga mutane baki daya sannan Allah ya ce wa atadna lizzalimina azaban alima kuma mun tanadar ma azzalimai a ranar lahira azaba wadda take mai radadi domin ishara ga cewa mutanen annabi Nuhu azzalimai ne shi yasa ba a ce wa atadna lahum ba dan a nuna cewar abinda yasa Allah ya halakar da su saboda zaluncin da suke me zaluncin da suke yi sun karyata manzanni sun yi shirka da Allah wannan shine mafi girman zalunci manzanni ba ababan karyatawa bane duk wanda ya karyata manzanni ya zo da zalunci wanda yake mabayyani saboda dukkan annabi zaka ga Allah ya bashi abinda yake wajabtawa a yi imani da shi dan haka babu wanda zai karyata shi sai azzalimi wannan bayan an ambaci azabar duniya sai kuma Allah ya ambaci azabar lahira sannan yace wa adan wa thamuda wa ashabar rassi haka da adawa da samudawa da ashabar rassi qira'ar mu kenan ko wa thamuda qira'ar jumhur kuwa suna fi wa adan wa thamuda da adawa sune mutanen annabi hud da samudawa sune mutanen annabi salih waɗannan su ma waɗannan wato fitattu ne a wajen zalunci to suma Allah madaukakin sarki ya halakar da su wa ashabar rassi da mutanen rijiya wadda ma'ana ar-ras kenan suna ne na wata rijiya an yi sabani waɗanne suwa ake nufi tare da cewar an ce su ƴan alƙarya ne da suka halakar da suka kashe annabinsu sai Allah madaukakin sarki ya tumbuke su tun daga asalin su Allah ya halaka su wa qurunan bayna zalika kathira da al'umomi tsakankanin waɗannan da aka ambata tuli masu yawa ba wanda ya san su illallah ba wanda ya san irin al'umomin da suke tsakankanin waɗanda Allah ya ambata a cikin alqur'ani sai Allah saboda haka wai dan waɗansu za su ce me yasa alqur'ani bai bada labarin civilization din maya ba na South America ta zaka ce Allah bai bada labari ba gashi Allah ya ce wa qurunan bayna zalika kathira da al'umomi da yawa tsakankanin wannan in a lokacin aka je ana ba mu mutane labarin South America me za su iya fahimta amma Allah sai da ishara ya fada wanda daga baya ilimi yana bayyana sai a ce kaga fa abinda fa Allah yake fada kenan wa qurunan bayna zalika kathira su ce Japan ina labarin Japan a cikin alqur'ani an ce duk wani annabi wa in min ummatin illa khala fiha nadhir duk wata al'umma akwai mai gargadi da yazo musu wane ne annabin mutanen Japan to dole sai an gaya maka bayan gashi Allah madaukakin sarki ya ce wa qurunan bayna zalika kathira la ya'lamuhum illa Allah haka Allah madaukakin sarki yace alam ya'tihim naba'ul ladina min qablihim qaumi nuuhin wa 'adin wa thamud wal ladina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat ba wanda ya san su sai Allah to Allah yace wa kullan darabna lahul amsal kowanne daga cikin waɗannan al'umomi mun buga misalai a gare su sune wato ayoyi da suka zo musu wanda za su sanya su zamanto gargadi a gare su da kuma abinda zai sa su si sauna su ji tsoro su bi manzanni wa kullan tabbarna tadbira kuma kowanne daga cikin su mun karya shi yayin da ya shude a cikin kafirci karyawa wato Allah ya dankwafar da shi ya watsa sha'aninsa at tadbir wato shine ai daka daka da abu ai gutsul da shi to haka Allah yace yayi musu shi zaka ga Allah ya halaka su bai bar wani abu na alamar mulkin su ba waɗansu kuma Allah ya halaka su fatilka biyutuhum khawiyatan bima zalamu ga gidajen su nan babu kowa a ciki dan Allah ya nuna kan cewar ya halakar da su amma ya bar gidajen su waɗansu kuma daga su har gidajen nasu Allah ya kawo ƙarshen su to sannan Allah ya ce walaqad ata
أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا
الله يقول وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ كُمَا لَلَّي وَاللَّهِ حَقِيقًا سُنْوُچِ تَعَ الْقَرْيَنَّنْ دَأَكَي مَتَ رُوَنْ عَزَابَ دَكَ سَمَا أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا shin me yasa basu kasance suna ganin ta ba bal kanu la yarjuna nushura a ba wani abu ne ya sanya su ba sa ganin ta ba suna ganin ta sai dai su mutane ne wanda ba sa kaunar tashin alkiyama wato ba sa kwadayin samun wani abu ba sa ma tsammanin tashin alkiyama ballantana su kwadayin samun wani abu wato bayan wanda suka ji labari sai kuma Allah ya kawo musu wanda suke gani kiri-kiri da idan su kuma wanda labarinsu ya ɗaya ɗaya su ne mutanen annabi Lot saboda mutanen annabi Lot alƙaryarsu da Allah ya halakar ita ce alƙaryar Sodom wadda tana nan a kusa da Falastin a kusa da Baitul Maqdis take a cikin Jordan take yanzu a cikin Jordan take idan ka hau Jabal Nebo wanda yake a kusa da wannan Al-Baharul Mayyit Dead Sea idan ka hau zaka hango Baitul Maqdis daga nan to in ka gangara ka tafi zaka je ka ga Al-Baharul Mayyit Dead Sea Al-Baharul Mayyit nan ne inda aka halakar da mutanen annabi Lut alƙaryatu ne mafi girman alƙaryar ita ce Sodom to su ne Allah madaukakin sarki ya yi musu ruwan azaba daga sama me ruwan azabar da aka yi musu daga sama wato tsakon kwani ne daga wutar jahannama aka yi musu ruwan samansa bayan an kifar da su kamar yadda ya zo a cikin al'athar daga Ibn Abbas cewa mala'ika Jibril ya ɗauke su da gefen fuka-fikinsa garin gabaki ɗaya aka ɗauke shi daga asalinsa aka nuna shi a sararin samaniya sannan aka kifa shi bayan an kifa shi kuma sai aka biyar da ruwan wato sulfa kibrit narkakke wato konannan tsakon kwani wanda suka zo yi musu wannan ruwan saman da kuma kura wacce take ita ma ta kuna suka zo suka biyo kansu bayan an kifa su a bayan kasa to wannan alƙaryar haƙiƙa suna wucewa ta ita inji Allah walaqad ataw alal qaryati allati umtirat matar as-saw suna wucewa dan duk yayin da zasu tafi mutanen makka in zasu tafi kasuwanci zasu biyo ta madina sannan su biyo ta tabuka sannan kafin su je sham baitul maqdis su wuce su je damascus sai sun wuce ta wannan alqarya sai sun wuce ta wannan tekun al-bahrul mayyit mataccen teku haka ake ce masa shine ma'anar al-bahrul mayyit dead sea matacce dan shine wato inda zaka ga mutane sun shiga cikin sa ruwa ne amma ba sa limewa kwanciya zaka yi ba zaka lime ba saboda nauyin da yake da shi ba irin ruwa bane wanda yake wai ba wai dan ka iya linkaya ba in ka kwanta kamar ka kwanta akan yashi ne ba zaka lime ba amma kuma ruwa ne shine wurin da yafi komai zurfi a bayan kasa kasa shi yana below sea level ne yana kasa da inda haddin wato teku yake farawa yana kasa da teku saboda ciro shi da aka yi daga kasa aka kifa shi saboda haka ba level yake da level din kasa ba to suna wucewa ta wannan alƙarya wannan alƙur'ani ne yake faɗa tun kuma sun san cewar su ne mutanen annabi ne annabi Lut kazzabar qaum Lut al mursali salamun ala ilyasin wa inna lutan lamin al mursali id najjaynahu wa ahlihi ajma'in illa ajuzan fil ghadirin thumma damarna al akharin wa innakum latamurruna alayhim musbihin wa bil layl afala ta'qilun kuna wuce su da safe da kuma da daddare ka gani su ne mutanen annabi Lut din kenan to su ne alqaryatu allati umtirat matar as-saw kuna wuce su da safa da yamma to Allah ya ce afalam yakunu yarawnaha yaya basu kasance suna gani ba su ga wannan ayar su ga ga karshen wadanda suka karyata annabawa in suna gani sa karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake gaya musu cewa shi ma annabi ne kamar wadancan to sai Allah ya ce amma ka bar wannan kada kai mamakin haka la yarjuna nushura ba sa tsammanin tashin alkiyama wato duk wanda bai yarda da tashin alkiyama ba ba zai ga rinka fahimtar aya ba shi yasa Allah yace inna fi zalika la ayatan lil mutawassimin wato wucewa mutun yaga aya a cikin wannan alqarya aya ce ga mutane waɗanda suke wato masu gani na basira menene yake zai bude wa mutun idanun gani na basira abinda zai sanya maka ya zamanto kana gani na basira shine kasancewar akwai tashin alkiyama za a yi maka hisabi za a bincike ka a cikin ayyukanka ba abinda kake so zaka yi ba duk abinda kake yi za a tsaya a tambaye ka shi yasa zaka ga waɗansu waɗanda suka dan rage da wani abu na gurgubin wa'azin annabawa suke maganan karma wai kamar yanda kai ma za a yi maka su ta nan suke ganin wato ka ji tsoron aƙibar aikinka in kai kyakkyawa zaka samu kyakkyawa in kai mummuna sai ya bi ka ya zo ya same ka duk wani abu da kai mummuna sai ya bi ka ya zo ya same ka to su saboda ba su yi da lahira ba suna gani a nan duniya ne amma yana daga cikin gurgubin hikimar da suka samu na abubuwan da suka zo daga annabawa duk wanda yake bai yi imani da hisabi ba to zuciyarsa ta riga ta gama kekashewa abinda farkon abinda zai bude wa mutum gani na basira shine da kan cewa za a yi masa bincike zai zamanto wato shi za a yi masa hisabi ayyukansa za a bincike shi za a tsiye shi to wanda yake da wannan to shine wanda zai ga ayar to shi yasa da ya zamanto su ba sa imani da ba sa tsammanin wani abu a ranar lahira in an yi musu hisabi sai ya ce wannan shine yasa suka zamanto tamkar waɗanda ba sa ganinta wato ba sa ganin wannan ayar to wannan ya nuna cewar wuraren da aka halakar da annabawa idan mutum da aka halakar da mutanen da suka karyata da annabawa idan mutum ya zo wajen waɗannan wurare izina zai yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tafi Tabuk ya wuce ta garin mutanen Samudawa ya ce da ya zo ya dauki mayafinsa ya lullube kansa ya sunkuyar da kansa yana jin tsoron abin da ya samu waɗannan mutane yayin da suka kareta Allah saboda ƙasa ce wadda fushin Allah ya sauka yayi gaggawar wucewa to haka ya wajaba mutum da yayin da yaje urin waɗannan wurare to shi yasa ne ma malamai suka ce wannan ƙasar dan kaga wannan taban na baharul mayit dan idan ka je ruwan kawai ka debo shi haka za ka ga wani tabo bakikin suna amfani da shi sai su shafa a jikin su wai yana gyara fata mutane har sautu sukan yi aje a siyo musu wannan taban ga wanda zai je Jordan to shi yasa waɗansu malamai suke ganin haramtacce ne tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta ma wani daga cikin musulmi ya debi ruwa daga cikin rijiyoyin garin Samudawa saboda gari ne wanda fushin Allah ya sauka a ciki yace kada su sha sai da yazo tukuna yaje rijiyar da naqatu salih taguwar annabi salih take diban ruwa daga nan yasa aka debo ruwa aka sha amma waɗanda suka je tun kafin yazo suka debi ruwa daga cikin rijiyoyin garin Samud din har kullun da suka yi yace a jefar da kullun ba za a ci ba saboda wuri ne da fushin Allah ya sauka to saboda haka yanzu kamar mutanen da suke zuwa suna diban wannan malamai sun yi fatawa duk da yake waɗansu suna cewa babu laifi bina'an akan cewa babu bina'an akan cewa ba shine ba lalle ya zamanto nan ne inda azabar ta sauka ba wanda yake kuma wannan magana ce da'ifiya gashi Allah ya ce walaqad ataw alal qaryati allati umtirat matara saw ita ce alqarya saboda haka wannan ya nuna cewar duba da abin da ya faɗa a cikin wannan hadisin na yakin Tabuk bai amfani da wannan kasar amfani da wannan kasar musulmi ya guje shi saboda waje ne da fushin Allah ya sauka Allah madaukakin sarki ka amintar da mu daga azabarka Allah ka haska zukatanmu da hasken imani Allah ka sanya mu masu imani masu gaskatawa ga manzanninka ka tashe mu a cikin jama'ar su ya rabbal alamin Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allah akwai ƴan uwanmu da suke masu bukatu sun nemi mu roƙa musu Allah Allah biya musu bukatunsu Allah ta biya musu bukatunsu kuma nan duk wanda suke cikin wannan majalisi da wanda aka yi musu wasiya a wannan majalisi da addu'a muna roƙon Allah ka biya mana bukatunmu ka yafe mana zanubanmu ka ba mu lafiya da zaman lafiya ka inganta imaninmu da addininmu ka kare mu ka tsare mu ka tsare mutuncinmu ka yaye mana dukkan wata damuwa ta duniya da ta lahira ka yaye mana bakin cikin duniya da na lahira ya rabbal alamin اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اهدنا بالهدى وزينا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا واسلل سخيمة قلوبنا اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.